This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Laraba 2 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hawwa, sojojin Isra'ila da mayakan Hezbollah sun fafata a wasu wurare da ke daura da kan iyakar Isra'ila da Lebanon. An gano gawarwakin bakin haure 45 a ruwa a tsakanin Djibouti da Yemen, amma ba a san makomar wasu 100 ba. Sannan babban kwamandan rundunar sojin Amurka da ke aiki a Afirka ya fara sake fasalin sojojin Amurka masu yaƙi da ta'addanci a Afirka.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin na yanzu za a ji da tattaunawa da masanan siyasar duniya dangane da rikicin yankin gabas ta tsakiya, inda a bayan nan aka ga wata sabuwa tsakanin Iran da Isra'ila.
Yaƙi ba zai balle tsakanin Isra'ila da Iran ba, zai yi ba dalili ko saboda ita Iran ba ta da sha'awar kuma ba ta da nufin yin yaƙi da Isra'ila.
Za kuma a ji cewa ƙungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Kano ta buƙaci rundunar 'yan sandan Najeriya da ta gaggauta sakin mambobinta da sauran mutanen da ta kame.
Suna ƙoƙarin shirya tattaki na lumana ne aka kama su. Tattaki na lumana an ka duba tsarin ƙasa ba laifi ba ne a yaka.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi, muna kuma tafi da shirin zamantakewa. To amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya. Ga labaran, sojojin Isra'ila sun kaddamar da wasu sabbin hare-hare ta sama yau Laraba a bayan garin Beirut kan abin da rundunar sojin Isra'ila ta kira wuraren kungiyar Hezbollah, a yayin da su kuma mayakan na Hezbollah ke cewa sun fafata da sojojin Isra'ila a wasu garuruwa da dama a ƙasar Lebanon da ke kusa da kan iyaka. Sojojin Isra'ila sun kuma kai hare-hare ta sama da kuma ta ƙasa yau Laraba a birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza, inda suka kashe mutane aƙalla 51, suka kuma raunata wasu 82 a cewar ma'aikatan lafiyar Gaza. A halin da ake ciki kuma, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin ganawa yau Laraba don tattaunawa kan daɗa faskara da tashin hankalin yankin ke yi, wanda ya haɗa da hare-haren makamai masu linzami da Iran ta kai Isra'ila jiya. Tun da farko, shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya tura wani saƙo ta kafar X cewa Iran ta mayar da gagarumin martani ga takallar gwamnatin Isra'ila mai tsatsauran ra'ayin Yahudu. Masu ayyukan ceto na kan neman bakin haure sama da 100 nesa da gabar ruwan Djibouti, bayan da masu safarar mutane suka tilasta musu yin tsalle suna fadawa cikin teku, a cewar wata majiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin 'yan gudun hijira a yau ɗin Laraba. Zuwa yanzu dai an gano gawarwaki aƙalla 45 dangane da wannan al'amari da ya faru jiya Talata. Adadin mace-macen da ya sa shekarar bana ta 2024 ta zama wadda ta fi ganin mace-macen 'yanci rani a teku a ta inda suke bi tsakanin gabashin Afirka da Yemen, a cewar hukumar ƙasa da ƙasa ta harkokin masu ƙaura. An kuma yi nasarar ceto wasu 150 daga ƙananan jiragen ruwa biyu da ke ɗauke da su, waɗanda suka taso daga Yemen da niyyar zuwa Djibouti ɗauke da jimlar mutane 310 bisa ga bayanin na hukumar. Babban kwamandan rundunar sojin Amurka da ke aiki a Afirka, Janar Michael Langley, ya fara sake fasalin sojojin Amurka a nahiyar, biyo bayan janyewar sojojin Amurka daga Nijar. Rashin tabbas game da mataki na biye a yaƙi da ta'addanci da Amurka ke yi a yammacin Afirka ya samo asali ne daga rasa wasu muhimman sansanoni biyu da Amurka ta yi a Niger. A ta gabas kuma har yanzu ba a cimma matsaya kan adadin sabuwar rundunar sojojin ƙasa da ƙasa na tabbatar da zaman lafiya da ƙungiyar tarayyar Afirka za ta tura Somalia ASUM ba. Ana saura ƙasa da watanni uku da wa'adin rundunar tabbatar da zaman lafiya a Somalia ta wucin gadi zai cika ranar 31 ga watan Disamba.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga tattaunawa da muka yi da Adam Kaddim Isa, masanin siyasar duniya da rikicin yankin Gabas ta Tsakiya ta wayar tarho, inda ya bayyana mana yadda ake kallon iskar yakin da ke ci gaba da kadawa a yankin Gabas ta Tsakiya, inda a ɗan tsakanin nan aka ga harin da Iran ta kai wa Isra'ila da yadda Isra'ilan ke ci gaba da barin wuta a Gaza da Lebanon.
Ba wani abu bane illa kamar abin da dama Iran ta yi barazanar kaiwa a matsayin ramuwa saboda kisan da Isra'ila ta yi wa na farko dai Ismail Haniya a cikin ƙasar Iran din, sannan kwanan nan kuma shi Hassan Nasrallah da kuma wani general wanda na Iran wanda yake tare da shi a lokacin. Ramuwa ce wacce takaitacciya wanda dama haka aka zata. Ta mintuna ba ta wuce minti 30 ba, kuma altake suka sanar cewa sun gama a matsayin wannan ramuwar ta wuce a daidai lokacin da kuma yaƙi yake ci gaba da wanzuwa tsakanin ita Isra'ila da ƙungiyar ita Hezbollah, sannan kuma da Hamas ta Gaza. Abin tambaya dai kawai a nan shi ne, shin wani tasiri wannan ramuwar ta yi akan ci gaban da Isra'ila take yi na yaki akan ƙungiyar Hezbollah da kuma Hamas, wanda a zahiri babu shi saboda dama abin da zai iya sa hakan yayi tasiri shine inda a ce Iran misali tunkarar Isra'ila ta yi da yaki, ko kuma tana da manufar tunkarar Isra'ila ne da yaki, to a nan ne za a iya tunanin cewa watakila wannan yakin zai iya kaiwa ga a ga tasirinsa akan misali abinda Isra'ila take yi a Lebanon ko kuma a Gaza.
Na'am, yawa, to yanzu misali ya kake ganin al'amuran nan za su iya kaiwa a ƙarshe ganin yadda abubuwan nan suke faruwa? Isra'ila ba ta nuna wata alama ta sassauta a wannan har-hara da take kaiwa. Wasu na tsoron kada wannan yaƙi da a iya cewa yake neman kuma ya ballo tsakanin Isra'ila da Iran ya haifar da wani abu da a iya ganin ila zai iya shafa duniya baki daya.
Yaki ba zai balle tsakanin Isra'ila da Iran ba. Zai yi ba dalili ko saboda ita Iran ba ta da sha'awar kuma ba ta da nufin yin yaki da Isra'ila. Tana kauce wannan da halin da za ta iya kauce masa, kuma Isra'ila ta san haka. Amma dai za ta ci gaba da amfani da irin waɗannan ƙungiyoyin da take ɗaukar nauyinsu wajen su ci gaba da kasancewa Isra'ila wata babbar matsala ta tsaro a ɓangaren Gabas ta Tsakiya, wanda in ku haka za a ci gaba da yi yaƙi ba zai faru ba. Isra'ila za ta ci gaba da yaƙi da waɗannan ƙungiyoyin ne wanda ƙarƙashinsa fararen hula suka fi mutuwa da rusau a ƙasashe da dai sauransu. Amma ita Iran a matsayin ƙasa ba za ta kai wa Isra'ila hari a matsayin hari na yaƙi ba. Shi ma irin wannan wanda aka gani din kawai hari ne na kamar abin da Turawa suke cewa seven majors ne, daukan mutum alal aƙalli su wanke kansu a idan magoya bayansu a duniya da suke kallonsu wasu gwaraza da ya za a yi a ce an musu kaza ba su rama ba. To sai su ɗauki wannan matakin saboda su ce gashi sun rama kuma magana ta wuce. Amma a daidai kuma wannan lokacin da ramuwar ba ta yi wani tasiri akan halin da ake ciki ba.
Na'am, ya kake ganin makomar Hamas da ita kanta Hezbollah?
To mutukar su waɗannan ƙungiyoyi ne waɗanda ba su da ta cewa fa cewarsu tana hannun Iran, saboda haka yanda take amfani da su saboda ƙoƙarin cimma manufofinta a siyasar Gabas ta Tsakiya, za a ci gaba da irin wannan zaman ne har lokacin da ita Iran nan za ta ga cewa watakila ta gama amfani da su ko kuma a ta cimma manufofinta a Gabas ta Tsakiya na siyasa.
Adam Kaddim Isa kenan a tattaunawa da shi ta wayar hudu game da rikicin yankin Gabas ta Tsakiya. Yanzu kuma ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To hawa, Najeriya ta fara wani shiri na tara gudunmuwar jini yayin da ƙasar ke fuskantar matsanancin ƙarancin jini. Hukumomi sun ce Najeriya na samun rubu'i ɗaya ne kawai na adadin gudunmawar jini da take bukata a shekara guda, wanda hakan kan jefa majinyata cikin rudu a lokacin gaggawar bukatar jini. Alal misali, mawakin nan ɗan Najeriya mai suna Excel Presswood ya shafe shekaru 30 yana fama da amosanin jini. A watan Yuni, ciwon ya jefa shi cikin wani mawuyacin hali, ta yadda a Latilas aka tsirka masa sabon jini. Excel ya ce babu jini a asibitin, yana ganin ma babu komai a matattarar jininsu, ban ma san ko suna da wurin tara jini ba, don haka sai muka shiga neman jini a wani wuri. Shugaban Koriya ta Kudu, Yoon Suk Yeol, a karon farko ya yi magana da ta wayar tarho da sabon firaministan Japan Shigeru Ishiba a yau dinnan Laraba, inda suka yanke shawarar haɗa kai da Amurka wajen mayar da martani na bai ɗaya don magance barazanar da ke fitowa daga Koriya ta Arewa, a cewar ofishinsa. A makon jiya, Koriya ta Kudu ta yi maraba da zaben Ishiba a matsayin shugaban jam'iyyar da ke shugabantar Japan, tare da cewa tana marmarin ganin ƙasashen biyu sun ci gaba da inganta dangantakarsu tare da aiki tare kan batutuwan tsaro, tattalin arziki, wato da kuma sauran abubuwan da suka shafe su.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai ta daba tumbin giwa, wato jihar Kano, Najeriya, inda wakilinmu da ke can Mahmud Ibrahim Kwari ya shaida mana kiran da kungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Kano ta yi ga rundunar 'yan sandan Najeriya da ta gaggauta sakin mambobinta da sauran mutanen da 'yan sandan suka kama a Kano bisa tuhumar suna shirya gudanar da zanga-zangar lumana bisa dalilan tsadar rayuwa da matsalolin tsaro da suka yi wa al'ummar Najeriya daurin goro. Daga Kano, ga Mahmud da ƙarin bayani.
Bayanai sun nuna cewa hukumar 'yan sanda ta Kano ce ta gayyaci jagororin wata kungiya mai rajin ceto talaka a Najeriya a daidai lokacin da suke tsare-tsaren gudanar da zanga-zangar lumana a Kano akan halin matsin rayuwa da 'yan ƙasa suka shiga. Manufar goron gayyatar shine domin tattaunawa a fahimci juna tsakanin hukumomin 'yan sanda da masu shirya zanga-zangar domin tabbatar da cewa ta gudana cikin lumana. Amma jim kaɗan da isar su shalkwatar 'yan sanda ta Kano sai kawai aka tsare su, al'amarin da ya ja hankalin kungiyar lauyoyin Najeriya har ma ta rubuta wata wasiƙa ga kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano, Salmanu Dogo Garba. Barista Usman Umar Fari shine ya rattaba hannu akan waccan wasiƙa.
Suna kokarin shirya tattaki na lumana ne aka kama su. So shine muke roƙon hukumar 'yan sanda da ta gaggawa su kawo waɗannan mambobinmu mutum biyu da kuma duk waɗanda aka kama ma, sannan kuma ta biya su diyyar kama su da aka yi, domin an kama su ne ba bisa ka'ida ba, sannan kuma su nemi afuwa a bisa wannan kamo da aka yi musu. A bisa yarda da gamsuwa da muke da ita cewa waɗannan membobi namu ba za su shiga cikin wani abu da yake zai janyo tashin hankali ko zai janyo husuma ko na kare doka ba, domin ba su da wani rekord cewa a baya an taɓa kama su, in ma a wajen jami'an 'yan sanda ko ko a wajenmu mu lauyoyi, cewa an kawo su sun yi wani abu da ya saba ladabi na aikin gudanarwa ta aikin lauya.
Kamar yadda aka tsara, an gudanar da zanga-zangar a jiya 1 ga watan Oktoba na wannan shekara a birnin Abuja da Lagos, amma a Kano ba a fito zanga-zangar ba a jiya, lamarin da ya sanya wasu ke ganin ko hakan na da nasaba ko alaka da matakin 'yan sanda akan masu shirya zanga-zangar. To sai dai kungiyar talauyin Najeriya ta yi barazanar daukar mataki na gaba muddin 'yan sanda suka ci gaba da rike mambobinsu da sauran waɗanda aka kama din.
Mataki za mu dau matakin da ya dace na shari'a.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
An gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Masu sauraro, kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Shirin zamantakewa.
Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. shirin da ke nemo hanyoyin warware matsalolin al'umma da ke da bambancin kabila, addini, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya mai dorewa da ci gaban kasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa ya dora ne kan tattaunawarmu da shugabannin matasan makiyaya da manoma waɗanda suka nemi hanyar sasanta sabani da ke tsakaninsu. Na tambayi Daliyo Bitrus Ron ko me ya janyo suka sami saukin tashin hankali a yankin nasu.
Yadda sauki ya shigo mana a garin Kwi da Fas a barnin rikici. Na gani tun lokacin da wannan kungiyar Yaba ta shigo Kwi ta zo da matakai duba hanyoyi na zaman lafiya. To na ga tun lokacin da sun zo sun bi wayannan matakai din akwai sauki yanzu domin akwai wuraren da dama mu ba ma yin noma. Da sun zo sun duba matakai sun hada manoma da su kui da fas kenan.
Kenan an samar muku da gona aka ce ku Fulani da ku Birom ku yi gona ku yi noma a gona guda?
Mu Birom da Fulani mu yi noma a inda dama gonakinmu ne inda dama ba mu yi saboda rikici. To waje ne muka diba muka hada hannu tare da Fulani. To wannan gonan na gani yana daya daga cikin abin da ya kawo mana zaman lafiya.
Wannan gona ku kuka nemi iri ku kuka nemi taki ku kuka yi huda da sauransu ku kuka yi noma ko dai yaya?
Eske na gode da wannan tambayan. Tractor ne yayi mana wannan gonan kuma wanda ya sponsor na ma wannan noma kungiyar Yaba ne. Su ne suka biya kudi iri da dukkan abubuwan da za a yi noma da taki ma duka kungiyar Yaba ne sun tallafa to min wannan noman.
Yaya ka ji ku da ba kwa jituwa da juna sai gashi kun hadu a gona kuna kallon juna?
Gaskiya na ji dadi sosai domin dama ba a sofi haka kawai zan je gidan Fulani ba saboda rikici. Amma tunda an hada mu haka na ji dadi sosai domin shiga gidan Fulani yanzu kan ba damuwa ba har ma nake iya zuwa diban takin can in sama gona na. So na ji dadi wannan kwarai da gaske.
Haji Aliyu, yaya kuka ji yanda aka ce yau gashi nan kun hadu a gona guda kuna noma tare tsakaninku da kabilan Birom?
Ai dadi ma irin shi ba har ba misultuwa. Idan mutum ya tuna lokacin da ake zaman lafiya mutum yana cikin ku kullum. An yi wani zamani ko a gari muka haɗu ba ma gaisawa ba ma wanda zai ma kowa magana from no any reason. Amma yanzu da wannan kungiyar ta shigo tsakani da Allah dadin da muka samu ni don wannan imara ban san shi ba yayan shi ne na sani. Amma yanzu abokantakan da yake tsakani na da shi da irin yan uwan shi wanda aka hada mu gonan ba a misaltuwa yanzu ko karfe 2 dare mutum zai iya binciken ku ya wuce ba wani abun nan. Suma haka akwai mutane da ruwar na kusa da mu da ba su bin hanyar da ya fi masu kusa zuwa barikin ladi cikin anguwanmu ne da ba su bi sun kusan shekaru ba su bi amma kullu yanzu ko a wajen masu ke zuwa su nemi mashin a kai su gari sanadiyan wannan kungiyar da ta shigo ta hada mu interaction muna tun idan mutanen Birom suna kiwon shanun su a tan inda suke in sun ga na Fulani suna zuwa he su kore na su gudu sai su ce za a Fulani za su zo su ba wasu shanun su kama su attack. Amma ni yanzu na san ga inda shanu za su fito kaman kirnan waran nan shanun su suna kiwo shanun mu za su taso su je su hadu da yaran har gasa masara ma na samu yara suna gasa masara tare ga shanun Birom ga shanun Bakulata ne suna kiwo tare.
Malam Daliyo, a da ana ganin kaman matasa su ne kune majiya karfi wanda a ciki akwai masu kyau amma kuma akwai bata gari wanda suna jiran abu ne kadan ya taso sai kaga an baza gari da tashin hankali. A yanzu kuna fadakar da yan uwanku matasa domin a tabbatar da cewa wannan tushen zaman lafiya da wannan kungiya ta kawo muku ya ci gaba?
Gaskiya wannan kam muna kan shi kware da gaske. Mun riga mu fara muna fadakar da juna akan wannan batun zaman lafiya don zaman lafiya abu ne mai kyau yana kawo ci gaba cikin al'umma. To kullum aikin kenan. Wani lokaci ma idan mun ga waɗanda ba sa cikin wannan kungiyar suna so su yi wani abin da bai kamata ba ko a wajen kiwon Fulani ko a gona haka muka yi musu magana a yi a hankali saboda kada ta da wani abin da zai kawo mana damuwa cikin al'umma.
Da kuma matakan da kuma za ku dauka domin tabbatar da cewa ba wani bakon da ya shigo ko ya haddasa muku rikici?
Gaskiya kam mun riga mun dauka mataki. Mun yadda cewa wani daga wani wuri yana iya zuwa sai kawo mana damuwa sai tafi. Amma yanzu matakin da mun dauka muna sa ido sosai idan ba ko ya shigo gari ya kamata a tuntuni shi ina ne ya fito da dalilin zuwansa. Gidan wa ma zai soka.
Alaliyu, kamar yadda na tambaye shi, kuna sa ido domin tabbatar da cewa kun samu wannan zaman lafiya kuma wani bai shigo ya kawo muku wani sabani ba?
Insha Allah, muna bakin iya kokarin domin muna gani wani bakon fiska. Muna shugabanninmu kamar chairman meti Allah zuwa su arɗo zuwa su madaki zuwa su imam. An kafa doka duk inda matasa suke suka kai shanu suka yi daban su a wajen don su je su yi kiwo. Idan wani bako ya shigo wanda ba su sani ba, su yi kokari su kira su. Akwai su kira yulida a don aje a tambaye shi daga ina ka fito, kuma su waye ne iyayenka. Don wani abu ya zo ya faru a wajen tunda da ana zaune lafiya ba wani abun da ke don zuwan shi. In an zo an samu wani barna ko wani abun da aka yi wanda bai kamata ba, to za a je a tuntube shi. Ko ya gudu za an san da inda ya fito, a za a je a neme shi kuma da izinin waye ya shigo. Duk wannan matakan ana bin shi don a zauna lafiya.
Shugaban kungiyar Yaba da ke fafutukar kawar da tashin hankali da samarwa al'umma adalci, Joaquim Jacob Choji, ya dora ne kan bayaninsa na aikin gano musabbabin rashin tsaro da hanyoyin magance su.
To, mu a cikin duka su project ma da muka yi tun da aka establishin dinmu, muna ji wannan project din ne mu kanmu muka ji shi cewa mun yi abun a za gani. Yanzu a hakan kuma ba wai dole sai mu muka ci gaba ba, zai iya zama cewa domin darasin da aka koya daga wannan zai sa wayansu mutane su je su ci gaba da wannan aikin. Domin bare kyautu ba a ce kowane lokaci ana kashe miliyon da yawa cewa ana aikin zaman lafiya, sai a hakan a wayannan miliyon din ba a iya an samu zaman lafiya ba abu kadan, sai a gan cewa an kashe mutane nawa. Ba za mu zauna ba, sai mu ci gaba ko da bin neman alfarma wanda gwamnati ta dauke mataki ko wani dauke mataki akan abin da za a yi a wannan wurin. So yau da muka idar da wannan ta farko kenan, za mu ci gaba da tattaunawa, za mu ci gaba da rukuce-rukuce. Mu kanmu muna son mu gan ta yaya za mu ci gaba. Akwai abubuwan da za mu iya yi da kanmu, ko da ma abokanan arziki ne za mu iya mu same su mu gan cewa su taimake mu. Mu ci gaba da wannan aiki. Aiki ne wanda duk wanda wai yana son zaman lafiya, ya san muhimmancin zaman lafiya, zai so ya bayar da support. Kuma Allah ya da tun lokacin da muka fara wannan project daga December ba aka ji cewa an yi wata attack a Arewa ba. So ya zama cewa in aka bi the same abun da muka yi da wanda za a iya karawa, it means duka wayannan wuraren da ana kan su attack za a iya a gyara su.
Alanta na bako Abdullahi yar gwagwarmayar wanzar da tabbataccen zaman lafiya a Najeriya ta ci gaba da bayani ne kan tasirin da mata ke da shi wajen wanzar da zaman lafiya.
To a gaskiya da a baya mata muna samun kalubale daban-daban saboda al'adunmu da wasu ma suna amfani da har da addini, na ganin sun dan kufar da mata, na ganin cewa mu aikin mu shine mu zauna a gida mu yi aure mu tarbiyantar da yara mu kula da gida. To amma kuma yanzu kowa ya gane cewa mata muna da muhimman gudumawa da mu ma za mu bayar, saboda idan rikici ya barke ko aka samu yaki ko aka samu wani masifu ya zo, mu ma mata ba a bar mu a baya. Idan aka duba ma mun fi kowa samun kalubale, mun fi samu shiga kanmu a cikin tashin hankali. Misali yanzu game da abin da yake faruwa a Maiduguri na ambaliyan ruwa, wannan misali ne. Idan aka ji waye za a samu tare da yara, za ka ga mace tana yawo da yaya 5-10, ita kadai namiji ma ba a ganin shi zai iya je kokon abin da zai ci, ita kuwa mace abin da za ta ci da yayanta. To shi yasa muke ci dole na gani an gina mace yana da tasiri, saboda idan wani abu ya rikice yau mazaje ko an kashe su ko ya nakasa ko ya rasa abin yi, ita uwa ita za a bari da yaya. Kuma ƴaƴan nan duk inda suka shiga yau muka ce ƴaƴan mu sun lalace, uwa ita take zama da ƴaƴan nan, ita ta san me yake faruwa, kuma ita za ta bada gudumawa na ganin an yaki da abubuwan da suke faruwa a yankin mu. So mata muna bada gudumawa, kuma muna gode Allah cewa an fara ganewa muna da gudumawa da zamu iya bayarwa, ba kawai mu zauna a gida ba, mu ma akwai gudumawa da zamu kawo da tsari da taimakawa da zai kawo mana ci gaba. Ana jin muryar mu, ana ba mu gudumawa, kuma ana ba mu lokacin mu a wasu wuraren, amma duk da haka muna kira da babban murya na cewa a zo yanzu musamman yanzu idan ana fadan makiyaya da manoma ai ba maza kadai ke noma ba ba maza kadai ke kiwo ba mata suna kiwo mata suna noma to kin ga abin da ya shafe gona ko ya shafi dabbobi mu ma ya shafe mu to dan haka dole ne ayi da mu saboda mu ma mun san yanda abin yake mun san yanda ya shafe mu yanda ya shafe al'umma to dole ne ayi da mu mu bada gudumawa kuma muna godewa muna samun irin wayannan kyakkyawan gudumawan na gani an kirawo mata da ƴan mata an ji nasu muryan kuma an shigar da su duk wani tsari da ake kawo na tabbatar da zaman lafiya.
Mr. Maji Peters da ke aiki da kungiya mai zaman kanta ta Equal Access yace su ma kasashen da ke makwabtaka da Najeriya suna fama da rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma.
Cewa kana aiki
a Burkina Faso akwai project da muke yi a Cote d'Ivoire. Maganan da muke ciki kenan yanda za a kawo zaman jituwa tsakanin makiyaya da manoma.
Amma me ke faruwa tsakanin makiyaya da manoma?
Dama can shine na daya ban san da zan faɗa abin na Hausance ba shine space ya ragu kin ga da sai a ce miki ai nan magwaren da makiyaya ake wucewa ne ba kowa a wajen amma yanzu haihuwa yanayin rayuwa kome ya karu saboda hakan wayannan filayen babu. Inda da zaka ga an ce shanu ne ke wuce yanzu an yi gini akai me za a iya yi da zai bambanta wannan in an ce za a bi na zamani me za a yi da zai bambanta so yawanci irin wannan abin ke kawa kuma manoma yanzu nan da yake ana wahala kowa ma ya koma noman saboda haka ya ga abin da ake fada akai wannan na neman inda dabbobi za su ci abinci wannan na neman inda shi zai yi shuka kuma banda haka akwai rashin yadda tsakanin mu so wannan rashin yadda ma komai kai ba a dauka kana yi cikin gaskiya shine babban matsala.
Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.
To madalla sai a biyo mu da Zainab din a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin ku.
Wasika ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau. Yace taron kwanaki 30 da shugaban Najeriya Bola Tinubu yace zai yi da matasan kasar to da fatan za a gayyace mu. Kar a je a gayyaci ƴan shan Lipton domin wannan ba sabon abu bane ba a Najeriya ciwon da ke damun mu daban maganin da ake ba mu daban. Sai kuma sako na gaba da ya fito daga Buba Mai Gora Gashuwa yace zan yi amfani da wannan damar in yi tsokaci akan yadda aka gudanar da bikin samun ƴancin Najeriya a tsawon shekaru 64 tunda nake ban taba ganin rashin walwalar murnar ba kamar a bana kuma hakan ko a kwalar rigar masu ruwa da tsaki. Idan za a gyara wannan tafiya a gyara idan ba za a gyara ba ina ganin kowa zai yi ta kanshi kuma demokradiyya ta zama yaudara sai an zo ga inda ake neman mutane su zo su kada kura'a suna gudu suna buya
dalla da wannan kuma muka zo ga gaba ta karshe wato labarai a takaice.
To a takaicen sojojin Isra'ila sun kaddamar da wasu sabbin hare-hare ta sama yau Laraba a bayan garin Beirut kan abinda rundunar sojin Isra'ila ta kira wuraren kungiyar Hezbollah a yayin da su kuma mayakan na Hezbollah ke cewa sun fafata da sojojin Isra'ila a wasu garuruwa da dama da ke kasar Lebanon da kuma ke kusa da kan iyaka. Masu ayyukan ceto na kan neman bakin haure sama da 100 nesa da gabar ruwan Djibouti bayan da masu safarar mutane suka tilasta musu tsalle suna fadawa cikin teku a cewar wata majiyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin yan gudun hijira a yau dinnan Laraba. Zuwa yanzu dai an samu gawarwaki akalla 45 dangane da wannan al'amari da ya faru jiya Talata. Adadin mace-macen da ya sa shekarar bana wato 2024 ta zama wadda aka fi ganin mace-macen yanci rani a teku a ta inda suke bi tsakanin gabashin Afirka da Yemen a cewar hukumar ƙasa da ƙasa ta harkokin masu ƙaura.
To baki daya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kaimu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chad. wanda zai daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Chang Hawa Sharif ke muku fatan alheri sai anjiman ku.